sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Babali da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 25 ga watan Yuni 2021. Bayan labaran duniya, za mu ji yadda wasu kungiyoyi suka maka Majalisar Tarayyar Najeriya a kotun tarayya da ke Abuja. Za mu kuma mu ji halin da 'yan gudun hijira suke ciki a jihar Bornan Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal yana tafe da rahoto na musamman. Wannan karan kan kungiyar 'yan awari da aka dade ana fama da su a kasar Kamaru. Muna kuma dauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal. Amma yanzu ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18 sannan ta jikkata 16. Ande kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar. Hukumomin lardin Henan da na birnin Shanghai sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike. Sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. Mutum hudu sun samu munanan raunuka yayin da 12 suka ji rauni kaɗan, a cewar wata gajeriyar sanarwa daga hukumomi a garin Shanghai. Waɗanda ke kula da gundumar Shenzhen da ke Henan inda gobarar ta auku. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda, yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 65 zuwa yanzu da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni 2 da suka gabata lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin ƙasar waje daga filin jirgin saman Sydney zuwa otal inda za su killace kansu. Amma tun daga lokacin hukumomi sun gano wuraren da za a iya kamuwa da cutar, wanda dubban mutane suka ziyarta a sassan tsakiyar Sidini ciki har da babbar gundumar kasuwancin garin, hukumomi sun firgita da yanayin mutane da suke yada kwayar cutar nan take yayin da suke hada-hada a shaguna, sannan kuma cikin sauri suna harbar iyalansu na kusa da suka haɗu da su. Premier Gladys Berejiklian na jihar South Wales, wanda ya hada da Sidini, ya bayyana shi a matsayin lokaci mai ban tsoro lokacin da annobar ta barke sama da shekara guda da ta gabata. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nahiyar Afirka na fuskantar saurin yaduwar cutar COVID-19 zagaye na uku, tare da wuraren da suke kamuwa cikin hanzari, kuma ana sa ran nan ba da dadewa ba za ta sha gaban zagaye na biyu da nahiyar ta gani a farkon 2021, a cewar ofishin yanki na hukumar lafiya ta duniya a Afirka. Hukumar WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa, annobar ta sake bulla a ƙasashen Afirka 12. A halin yanzu an gano nau'in cutar coronavirus mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India a cikin ƙasashen Afirka 14. Daraktan yankin Afirka a hukumar WHO, Dr. Matshidiso Moeti, ta ce yaduwar zagaye na uku ta shigo da sauri, tana yaduwa da sauri tare da ƙarin adadin waɗanda suka kamu. Nan ana samun ƙarin rahoton rashin lafiya mai tsanani. Sabbin ƙaruwar yana barazana zama mafi muni da Afirka har yanzu ba ta taɓa gani ba. Zagaye na ukun yana zuwa ne yayin da Afirka take fama da ƙarancin allurar rigakafin COVID-19. Hukumar WHO ta ce sama da kashi ɗaya da ɗan kaɗan ne cikin 100 da 'yan Afirka suka samu cikakken rigakafin. Yayin da aka yi wa kimanin mutane allurar rigakafin biliyan 2.7 a duniya, hukumar WHO ta ce kasa da kashi 1.5 ne na waɗannan allurai aka yi a nahiyar Afirka. Jami'an gidan yari sun ce kimanin fursunoni 150 da aka yanke wa hukuncin kisa a ƙasar Sri Lanka sun tsunduma yajin cin abinci don neman a sauya hukuncin da aka yanke musu zuwa ɗaurin rai da rai. Zanga-zangar tasu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya yi wa wani tsohon ɗan majalisa ahuwa, wanda aka yi Allah wadai da shi game da kisan da ya shafi zaɓe. sakin dan majalisar ya zo da mamaki wanda ya jawo suka mai yawa ciki har da ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ta kadan Amurka a Sri Lanka sun ce hakan na raunana tsarin doka a Sri Lanka. Jami'an gidan yari na tattauna batun zanga-zanga tare da ma'aikatan shari'a da kuma wasu jami'an gwamnati.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda za mu ji yadda gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya wato CNG ta maka majalisar tarayyar kasar kara a gaban babban kotun tarayya da ke Abuja kan a gaggauta dakatar da bita da take yi na sake fasalta kundin tsarin mulkin kasar don baiwa 'yan kabilar Igbo da ke fafutukar ballewa daga Najeriya damar kafa kasarsu ta Biafra. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Gamayyar kungiyoyin da na bukatar kotun ta bada umarnin gaggauta dakatar da bitan da ake yi na sake fasalta kundin tsarin mulkin kasar kamar yadda shugaban amintattu na kungiyar Nastura Ashir Sharif ya min karin bayani.
Ba amfani a sake barin abin da za a salwantar da rayukan mutane babu gaira babu dalili. Ai tunda kika ga mun je kotu gaba ɗaya mu muka taru muka shawara yadda muka je majalisa haka muka yadda muka shigar da kara kotu inda aka zabe mu hudu a madadin kungiya gaba ɗaya aka ce mu tsaya matsayin mu na ƴan kasa mu shigar da wannan kara mu nemi kotu ta dakatar da wancan abu da majalisa take a shirin yanda za a yi a cire waɗannan mutane a ba su kasar su su bar mu zauna a kasar mu kowa ya zauna lafiya ba hantara ba cin zarafi ba kone-kone ba rigima ba tashin hankali saboda haka za mu saurari kotu za ta ba mu ranar saurari za ta kira ita majalisar dokoki da majalisar wakilai ta Najeriya za ta kira shi kuma ministan shari'a babban attorney general na Najeriya mu zo mu haɗa mu da su da lauyoyin mu a fafata mu faɗi dalilan mu yasa da muka ce a cire waɗannan mutane su kuma su faɗi dalilin su da yasa suke cewa za su gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa.
Kazalika kakakin kungiyar Abdulaziz Suleiman ya bayyana buƙatar a saurari ƙorafin su.
Doka na ƙasa shine muke so kotu ta fassara mana shin a iya barin a ce an yi gyaran wani tsarin mulki a ƙasar da ba a tabbatar wa su waye ma 'yan ƙasan ba wanne ne yafi muhimmanci? Abu abin da muke cewa shine ba mun ce dole sai wani ya tashi ba ai ba muka ce wani ya tashi ba su suka shekara 60 suna magana sai sun tashi to hana ƙasa su kuni su ɗan ɗan arewa ba shi da su kuni a can saboda maganar Biafra shi da muka ce ta mu za mu sake yadda a yi rufa-rufa irin yadda aka yi da ba saboda haka ba za a ce a zo a rinka kashe mana mutane a can ana ƙona musu dukiyoyin in an magana sai su yi wasa suke yi sai muka ce ta mu wannan ya wuce wasa a zo a tabbatar in wasa kuke yi kotu ta tabbatar ku sa hannu da manyanku da yaranku kyau dole ya sake maganar Biafra ya yi laifi.
Kan wannan batu muka ji ta bakin masani kan shari'a da dokokin ƙasa barista mai nasara Umar Kogo.
Tsarin mulkin Najeriya nan bai hana su su nemi duk abin da suke so ba amma su gina shi ta bangon tsarin mulki sashe na 8 da sashe na 9 na tsarin mulkin Najeriya ya fito filla-filla yayi bayanin matakan da za a bi idan ana so kasar nan ko a raba ta ko kuma wani bangare ya fita ko kuma a yi wani abu idan ana son wannan abun a zo a bi take na 8 da sashe na 9 dole sai an samu haɗin kan biyu bisa uku na yawan majalisun dokoki wato zauren majalisun dokoki na tarayya wato majalisar dattawa da majalisar wakilai sannan su ma din bai isa ba sai an samu biyu bisa uku na majalisun dokoki na jihohi 36 na Najeriya ma'ana sai an samu kashi mafi karanci 24 na jihohi sun amince da cewa ayi wannan gyara na tsarin mulki wanda shine zai kawo wannan abin ai ko a tsarin majalisar ɗinkin duniya ba a ba ƙasa ƴanci idan har ba ta da kan iyaka
tun dai daga ranar 11 ga wannan wata ta Yuni ne gamayyar kungiyar ta buƙaci majalisar ƙasar da ta dakatar da aikin da take na sake duba kundin tsarin mulkin ƙasar don baiwa gwamnati damar shirya zaben raba gardama kan tabbatar da jamhuriyar Biafra daga Najeriya a matsayin matakin ƙarshe na raba 'yan kabilar Igbo da sauran 'yan Najeriya. Abin jira a gani shine yanda za ta kaya daga yanzu zuwa ranar sauraron ƙarar da kungiyar ta shigar a gaban kotu. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya, yanzu bari mu leƙa jihar Borno inda a ranar 20 ga watan Yuni nan ne aka gudanar da ranar 'yan gudun hijira ta duniya ta bana. A birnin Maiduguri inda rikicin Boko Haram ya haifar da mummunan matsalar 'yan gudun hijira, hukumomi sun fara rufe sansanonin 'yan gudun hijirar domin mayar da mutane wurare da rayuwarsu za ta fi kyau. Da Husaina Muhammad dauke da rahoto.
A kokarin da gwamnatin jihar Borno ke yi na ganin cewa an maida 'yan gudun hijira garuruwansu, ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Borno Najeriya Farfesa Babagana Umara Zulum. An kafa wani kwamiti na samarwa ƴan gudun hijira matsuguni da kuma mai da su garuruwansu. An dai kuma da waɗannan ƴan gudun hijira ne wani gari da ake kira Auno a wani rukunin gidaje da gwamnatin ta gina.
Zuwan mu nan din sakara bakwai. Dalilin zuwan mu din ƴan Boko Haram ne suka kore mu. Muka zo muka shiga karkashin gwamnati muka zauna. Sannan lokaci yayi aka tashe mu a nan din. Amma duk da haka mun gode wa gwamnati. Tunda gashi dai inda za a kai mu din akwai wajen noma. Duk wanda yana da noma zai yi noma.
Muna da shekara 8 a gidan nan. Kuma aka ce mana gwamna zai ce mana zai kai mu Auno mu je mu zauna a can masu aiki za su zo su na gidan. Shine yanzu mun amince za mu je mu sanya abu. Kuma ya mana tallafin kuma mun samu kuɗi dai masu mata sun samu 150 mu kuma mun samu 100 muna wa Allah godiya kuma Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu zaman lafiya kamar yanda muka zauna a can a nan gurin muna addu'a kuma Allah ya sa mu zauna a can da jama'a mu gaba daya.
Sai dai kuma wasu ƴan gudun hijiran sun yi korafi kan rashin samun katin da zai ba su damar samun muhallin da aka tanada musu.
Na mu samu katin nan ba mu mun je anguwa an aiko ya ta ta aiko mun je kafin mu zo an zo an raba mu ba ma gida dare daya an zo an raba Allah ya sa rabon mu ba na gobe Allah ya sa rabon mu
yali na ba su da lafiya na tattara na je wurin su a asibiti an zo an raba ticket ni ban samu ba ita ma bata samu ba na biyu kuma ko wanda an ba su kudi mu ba mu samu ba.
Kan haka ne shugabar hukumar bada agajin gaggawa ta jiha wato Sima Hajiya Yabawa Kwalo tace suna sane da korafin waɗannan mutane kuma za su dau mataki.
Ai ba mu bar su haka ba mun tsaya mun saurare su mun rubuta suna wannan katin mai girma gwamna shi da kansu ya zo ya bayar da daddare wayansu suka ce sun tafi aure wayansu sun kai mara lafiya asibiti mun yi establishing an da da gaske ne suna da gasken su gwamna gwamnan talaka ne ba zai bar su haka ba
mutane su san cewa ba dole ba ne mun kawo su da rayin su ne don saboda zama a cikin IDP camp ya ishe su ba hanya noma shi yasa mun fara mayar mutane garin su amma fa a san cewa ba ma mayar da mutane gunda ba lafiya Auno Maiduguri ne wato duk wanda ba zai yi tafi garin shi ba in yana so za mu ajiye shi a wani waje wanda yana kusa da Maiduguri ko kuma wani wajen da akwai lafiya don saboda mutane su samu hanyar noman su.
An da rufe sansanin ƴan gudun hijira guda biyu ana kuma sa ran ci gaba da rufe sansanin ƴan hijira da ke Maiduguri. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
To an gaida Husaina. Yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Garba Awwal.
Har yanzu dai a bangaren yan awalin kasar Jamhuriyar Kamaru zugune bata kare ba akan matsalar tsaro tsakanin masu yada kayan baya na wannan bangaren da kuma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ko da yan kwanakin nan ma dai sai da masu yada kayan bayar waɗanda ake kiran su Amba Boy suka yi artabu tsakanin su da jami'an tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru har ma suka hallaka jandarmomi guda hudu kana suka yi awun gaba da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru su da na tambayi Alhaji Mutare Baminda ne daga cikin masu fada a jihi a bangaren na ƴan awalin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ko ya suke ganin wannan al'amari wanda yake cinyewa yau shekaru hudu kenan.
Lallai mu a wajenmu wannan sabon salon ya fara ne tun 2017 ƙarshen 2017 zuwa 2018 wanda muka saba ganin ana kama jandarmomi wato jami'an tsaro ana kashe su har a fille musu kai da wayansu bangare ma na jukkunan su sa'an nan abin ya zo ya canje ba jami'an tsaro kawai ake kama ake fillewa kai ba ya zamanto kuma duk wani wanda suke daukan cewa ai shi wato abin da suke kira blacklist wato kamar munafiki wato wanda bai ba su goyon baya ko yana ba wa jami'an tsaro ko gwamnati goyon baya wato bai ba su haɗin kai to wannan suna kiran shi wai munafiki ne a cikin wannan abin suna kiran shi blacklist to idan suka saka maka wannan sunan idan har in sun kama ka to haka suke maka hukuncin su shine za su fille maka kai a dauka zuwa jefa a duka wani mararraba na hanya haka da suka fara sa'annan abin ya kai ga yanzu suna kama mutane ƴan aikin gwamnati ko kuma masu kasuwa ƴan kasuwa suna kama su su je su aje suna tambayan kuɗi in sun kama mutum za su tambayi kuɗi a biya sannan a samu a sako mutumin to har kuma jami'an tsaro ma suna kama su suna kashe su to yanzu wannan abin da muke gani kamar sabo ne domin shi wanda ake kiran shi General No Pity nan yadda ya fito shi ya kama yakin su sojojin gaba da gaba, wato yana zuwa har gidan wajen aikin su, wajen ma'aikatan su na jami'an tsaro, ya kai hari a lokacin da ba su zata, ya samu kashe wa'in su, ya dauki bindigogin su da rigunan su mara suke saka, wato shika ki uniform da suke saka, ya tafi da su. General Nupit ya aikata haka a nan waje jamba fusam nan kwanaki tana ta magana, yace shi ya aikata hakan nan. Kuma lokacin da yazo ta gefen fansu ya gangaro mata bamali, yazo ma har bambili yazo ya shiga. To wannan shine ka kama ake ganin shi kaman sabon salo, don shi yana fita na bazata wasu jami'an tsaro, kuma yana samun nasara ya kashe wasu daga cikin su, ya dauki makaman aikin su. Banda wannan mara suke na fito musu bazata, suna iya kuma kekara bomba, wato ana kiran shi improvised explosive device, wato bomba na so zai iya daga mota na jami'an tsaro ya kona da sauransu. Kuma suna saka hakan nan kaman tarko ne a hanya. Kwanan da jiya sun yi amfani da irin haka a wani kauye da ake kiran shi Barikumba, da suka kai hali a wannan kauye lokacin da jami'an tsaro za su kawo taimako, za su ka agaji ga sojojin da suke nan a cikin wannan kauye, sai suka tattawa yaran sun daddasa bomba ya kona musu ma wani mota. Ba samu dai wanda ya rasu daga cikin motan ba, amma a wanda suka harin da suka kai a cikin kasan Barikumba sun kashe wasu jami'an tsaro. So saboda haka wannan abu ne wanda mu muna ganin shi kuma muna cikin fargaba. Yan aikin gwamnati ba tsira suka yi ba, su aka fi makama. Yanzu ga waɗannan guda shida wanda aka zo aka kame su, manyan aikin gwamnati ne, suna nan a hannun yan aware, ba abin da ma gwamnati ta ce har yanzu. Kuma suna nan an ɗaya daga ciki an kashe shi ma an zo an jefa shi hanya. Saboda haka duk wani ma'aikacin gwamnati a tsorace yake, domin yana ga cewa zai je aikin saboda ƙasa, amma idan waɗannan yara ɗan aware suka samu suka kame shi, sai dai su ɗauki ran shi, domin ba wanda zai taimaka mishi. Gwamnati ba su taimaka masa ba, ba ta ba su kuma jandarmi da zai iya tsare shi ba, don ba za ta iya ta ba wa kowane ma'aikacin gwamnati jandarmi ɗaya ko kuma soja ɗaya yana gadin sa ba.
Alhaji Garba Abakar ɗaya daga cikin masu bawa hukumar tsaro shawara akan al'amuran da suke addaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Ka san shi fitina ba a ƙarewa, ba a ƙare shi hakan nan. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta rage ƙarfin waɗannan 'yan son a raba ƙasa, shi dai har yanzu a cikinsu da ko waɗanda suke a zama suke wato yakin ɓoye a ɓoye suke fitowa, ba ɗin da aka watsa shi su fito da nan su zo su yi irin waɗannan cuci al'umma. Sun kashe waɗannan jandarma, amma duk da haka sojoji suna ci gaba da aikin su na nema su kamo waɗanda suka yi wannan al'amari. Kuma nan da lokaci kadan za ku samu labari a gidan talabijin da dushoran 'yan jaridun ƙasar Kamaru. Kamaru ba ta sake hannu ba, tana ci gaba da nema yadda za a yi a kawo wannan sauƙin. Mutane su gane duk inda fitina ya tashi ba a kamawa da shi hakan nan. Yanzu hakan nan dai kamar da na gaya maka, waɗanda suke wannan abin waɗansu 'yan mutane ne waɗanda su ba sa so a yi wannan abin. Amma yawanci in ka lura kamar yadda da ake yi, ana wata guda ko wata biyu da gwamnati gaji an yi irin wannan hatsari, to Allah dai ya taimaki ƙasar Kamaru, kamar sojojin Kamaru da gwamnatin Kamaru da mai ƙasa sun tsaya tsaye, sai sun ga sai Allah ya taimaka musu, sun gama da wannan abin. Allah ya taimako mutane kuma su gane su taimaka wa sojojin Kamaru da hukumar Kamaru na samu a yi samu sauƙin wannan fitina.
Na hira da wani matashi mai suna Muhammad Shamsu, wanda shi kuma da nauni ba ci yau ba, kuma ya yi jodali da masu ɗauke da makaman a cikin wani bulaguro da ya yi. Ga yadda tattaunawa mu ta kasance.
Daidai kafin ka isa wannan wajen, mun haɗu da yaran nan waje shida zuwa bakwai, kuma a duk inda muka haɗu da su waje ɗaya ne kawai muka gani cewa su ne ma masu bindigan ƙwayayi, wanda za a ce ko da a ce motar 'yan sanda sun zo za su yi wato ainihin musayan alsashi da su. To amma ba haka ba ne, waɗannan suna nan ba komai a hannunsu, sun zo sun tsare hanya kuma. suna zuwa duk inda ka zo za su nuna maka cewa to yanda yake aka kai ka mika abin da zaka mika na wato sabuwa suke kira support to zaka bayar ka cire dala 100 mai jaka ya bayar ka a wani lokaci ma za su ganka in sun ga idanuwanka sun cika domin ni da suka gane ma farko ni passport ma suka fara tambaya nawa ina passport na domin sun ga cewa a'a kamar ni ba mazauni kasar Bamin da bane ke na ce musu a'a ni fa ban da passport suka ce da gaske wai to naka kudin jaka biyar ne na yi musu dai zakin baki ne magana tukunna suka da yadda suka dauki jaka guda guna amma sauran wajejen duka dala 100 aka ba su aka shige
to waɗannan wajaje babu da man tsaro ne
abin da zai dada baka dariya shine menene ko kuma ya baka mamaki zaka same su ka wuce ka samu yan sanda a wajen nasu wajen control bayan ka wuce yan sanda kuma zaka wuce ka tafi ka kuma samu yaran su ma suna nan a can gaba suna na dauka suna tsaye sun tsare hanya
to yanzu kana ganin kamar kamaru tara gubiyu ne ko kuma a'a
to a gaskiya kam yanayin da al'amuran suke tafiya kasa kan bata gubiyu ba to amma tawayin da ake ciki bai fa yawanci bai faruwa a cikin birni shi kauye mazaunin kauye shi yake wahala da wanda kuma suke tafiya ta wannan hanyar kauye su suke
ya kake ganin al'amuran karatu da kuma kasuwanci a wannan bangarorin
shi dai mu ce kasuwanci alhamdulillah suna fama tunda sun tafin kai kasuwanci a hanyar inda ma zaka ga ya ganne ka basu abin da zaka basu yanda ko motan ka ta zo na taufiya kasuwa ba za su dame ka ba haka suke kokari kasuwanci amma maganar karatu ko kadan ba halama kai asali ma suna daukan takardan kasa suna duba su gani waye ma'aikacin gwamnati ko waye teacher mai karantarwa malamin makaranta in aka ga cewa kai malamin makaranta to anan ka shiga matsala
to yanzu ya kake ganin wani shawara da ka ba mutane waɗannan bangarori da cewa kai ma matashi
to a gaskiya wannan lamari kam shawaran da zan iya bayarwa guda ɗaya shine kawai addu'a shine kawai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala
mama awul garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tunda jirgin binnin yamani shi jirgin binnin ingila to ja kada da italiya in ya dan koka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaga cikin Lagos kuma ga batshin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan dolaran da ne jirgin zama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa tariya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kula da ku
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
a takaice
kashin makon ne kulob din kallon hannu ta kasar jamhuriyar kamaru ta samu nasarar buga wasan karshe tsakanin ta da takwarta kasar angola amma angolar ita ce ta samu nasara na daukan kofin da kasar jamhuriyar kamaru ta karbi kuncin halawa na nahiyar afirka kasar kamaru har sau biyu kenan take zuwa karshen gasar amma ba ta samu nasarar daukan kofin haka zalika kasar ta angola ita kuma kano uku kenan take daukan kotun a jere masanin harkan wasanni na kasar jamhuriyar kamaru malam zakari ya mini karin haske kan gasar kwallon hannu
eto muhammad awal garba abinda zan iya cewa dai kamaru ba ta yi kasa a gwiwa ba domin babu dalili da zan ce kamaru ta yi kasa a gwiwa kawai domin kamaru ta iso wasan karshe da angola ta ba ta kashi da ce 25 da 15. Mun san inda Kamaru ta fito, kuma inda Kamaru ta wato buga wannan kullun. Kamaru ka kaman ta fa ita wannan cutar ta COVID-19 nan ta kawo wato nakaso a bangaren wasannin kullun hannu da ma shauran wasanni. Kuma idan ka duba ainihin wato shirye-shirye na shiga wannan gasar na cin kofin Najeriya a Afrika a bangaren mata na kullun hannu, Kamaru wato ta iya kokarinta ne. Idan aka duba yanayin da Kamaru ta shiga wannan gasar, sai ka tausaya musu. Amma kuma Kamaru ta nuna cewa ita ta daga cikin manyan kasashe waɗanda za a yi da su a cin kofin duniya da za a yi nan na shiga shekara mai zuwa, idan ban yi kuskure ba. Idan ka duba kuma Kamaru fa ta baiwa kasashe, manyan kasashe kashi. Ta dauke kasar Kenya, ta dauke Najeriya, har ma da Congo. Kasan daga cikinsu da akwai ita wannan yarinyar, ita wannan matashiya mai shekaru 23 wanda ake kira Karishma Kokaltume, wacce ainihin ta nuna kwazonta, kuma tana daga cikin waɗanda suka lashe wato kyautar na wato zakara a wannan wasa, musamman ma idan ka duba wasan da ta yi da Congo, wacce ta bai wa Kamaru damar tsallakewa zuwa zagaye na zagaye zuwa dab wasa dab da na ƙarshe. Kuma a wasan ƙarshe ma tsakaninta da Ani Angola ta nuna bajintanta a gaban duniya, musamman ma na wasannin kwallon hannu. To wannan shine abinda za ka dauka a matsayin Kamaru. A gaskiya ta yi kokari.
Muhammad Awul Baba, muryar Amurka daga kasar.
Da wannan kuma muka zo ga shirin namu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18, sannan ta jikata 16. Hande kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar. Hukumomin lardin Henan da na birnin Shanghai sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike. Sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda, yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 65 zuwa yanzu, da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni 2 da suka gabata lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin ƙasar waje daga filin jirgin saman Sydney zuwa otal inda za su killace kansu. Nahiyar Afirka na fuskantar saurin yaduwar cutar COVID-19 zagaye na uku, tare da wuraren da suke kamuwa cikin hanzari, kuma ana sa ran nan ba da daɗewa ba za ta sha gaban zagaye na biyu da nahiyar ta gani a farkon 2021, a cewar ofishin yanki na hukumar lafiya ta duniya a Afirka. Hukumar WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa, annobar ta sake bulla a ƙasashen Afirka 12. Jami'a gidan yari sun ce kimanin fursunoni 150 da aka yanke wa hukuncin kisa a ƙasar Sri Lanka sun tsunduma yajin cin abinci don neman a sauya hukuncin da aka yanke musu zuwa ɗaurin rai da rai. Zanga-zangar tasu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya yi wa wani tsohon ɗan majalisa ahuwa wanda aka yi Allah wadai da shi game da kisan da ya shafi zaɓe.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatar a yi hutun ƙarshen mako lafiya.